أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata hudu ga watan Ramadan shekara ta 1434 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 13 ga watan 7 shekara ta 2013 a lissafin Turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratul tauba wanda a jiya mun tsaya ne akan aya ta 34 fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah har izuwa karshen aya yadda aya ta yi bayani akan dabi'a da halaye na malaman yahudawa da nasara da kuma bayani dangane da masu kudi masu hali waɗanda suke da kudin zakka amma ba sa fitar da zakka to yau kuma za mu tashi aya ta gaba fadin Allah yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun
Allah ya ci gaba da bayani dangane da waɗannan mutane da ba sa ba da zakka cewa wannan dukiya da suka tara ba sa fitar da zakka Allah madaukakin sarki zai musu azaba da ita yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ranar da za a sa wannan dukiya a cikin wutar jahannama a hade ta da su da dukiyar gaba daya a kone su shine yuhma alaiha fi nari jahannam a sa su a kone su su zama gaushin wuta su zama toka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari' a wata ayar kenan za a kone su da wannan wuta ta kone fuskokin su ta kone bangarorin jikin su ta kone gadan bayan su shine yauma yuhma alaiha fi nari jahannam ay tadkhulun nara fayuqiduha ko fayuqadu alaiha ay ala alkunuz a kone taskokin dukiyan sannan taskokin dukiyan nan su zamanto su ne sababin kone fuskokin waɗannan mutane da jikin su gaba daya malaman tafsiri suke cewa me hikimar kona fuska kuma me kuma hikimar kona gangan jiki me hikimar kona gadan baya suka ce duk mutumin da ya samu kudi ya samu dukiya ai yana burgewa da dukiyarsa ta hanyar amfani da fuskarsa da jama'a za su ganshi su sha'awa da shi ko ya alfahari da fuskarsa ko kuma ya alfahari da gangan jikinsa shi yasa aka ce za a kone shi da dukiyar gabaki daya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa innahu la yudau dinarun ala dinar wala dirham ala dirham walakin yusau jildahu hatta yuda kullu dinarin wa dirhamin fi mawdin ala hida ai idan an zo kiyama ma ba za ma a dora dinari akan dinari ba za a buɗe da fatarsa ne iya yawan dukiyarsa iya yawan iya fadin fatarsa ba za a dauki dinari a dora kan dinari ba kowane dinari zai zauna a mazauninsa a fatar jikinsa mana za a kumbura mutum za a fadada mutum ai ta kona shi da wannan kudi nasa da ya tara ga can kuma da muka karanta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace za a ainihin wato kawo wa mutum maciji kudin ne za a mai da shi a matsayin maciji maciji ya zo ya rinka faskararsa yana sararsa yana ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ana maluka, ana kanzuka ana maluka. An tambayi Abu Bakar al-Warraq, Allah ya masa rahama, cewa lima khassa al-jibahu wal-junub wal-zuhur bil-kai, me yasa aka kebance fuskoki da kuma bangaren jiki da gadan baya, cewa shi za a kone, me dalili, me hikimar haka? Sai yake cewa li anna al-ghaniya sahib al-kanzi idha ra'a al-faqira qabada wajhahu, yau ai dabi'ar mai kudi wanda ya tara dukiya ya tara arziki, idan ya ga talaka ai turmuna fuska yake, idan kar ya bashi kudi kar ya bashi zakka, wa zawa ma baina ainihi, sannan kuma ya turmune fuskansa abin da ke tsakanin idanuwansa ya murtike kamar fuskar shanu, wa wallahu zaharahu, ya juya wa talaka gadan bayansa, wa arad anhu, sannan kuma ya kauda kai ya rabu da shi. To shi yasa Allah zai kone waɗannan abubuwan gabaki daya. Allah kuma zai ce hadha ma kanastum li anfusikum, wannan shine abinda kuka tara wa kawo kanku na kuɗi, kuka tara wa kanku na kadarori, kuka tara wa kanku na dukiya, fadhuqu ma kuntum taknizun, ku dandane azabar abinda kuka tara kuke boyewa ba kwa bada haƙin Allah. Mutum yana tara kuɗi amma bai tara kwanakin da zai kashe kuɗin ba. Akwai kuɗi, ana tara kuɗi tabbas, kuma mutanenmu suna da kuɗi. Idan zaka gane, yanda zaka gane mutanenmu suna da kuɗi shine ranar da Allah ya kai ka Saudiya ka je umra ko aikin haji, to zaka gane masu kuɗin Najeriya suna da kuɗi malam. A lokacin ake fasa dala, Larabawa nan an je shagon su masu sai da gwalagwalai, ba a canja riyal, da dala ake ciniki. Ko an je shagon masu takalma, ko an je shagon masu agogo mai tsada, da dala ake ciniki. Anan fa sun taho wani ya biya kudin umra ya tafi, amma wallahi ba zai iya sayan buhun shinkafa guda ɗaya ya raba wa talakawa makotansa ba. Amma ya je a wannan umra da ya tafi zai je kashe kuɗi wajen naira miliyan kaza. Akwai ɗaki ɗaya da wani ya nuna min a cikin manya-manyan hotel ɗin nan da suke kusa da harami. Wallahi malam ɗaki ɗaya a goman ƙarshen nan kuɗinsa ya kai naira miliyan 30 na Najeriya. Ɗaki ɗaya a kwana goman nan, kuma dole kwana goman za ka kama, idan kwana huɗu kai shikenan sun ci kuɗinka, su darasa wani. Ya kai naira miliyan 30, akwai na sama da miliyan 30 ma. Kuɗin Najeriya naira miliyan 30. Kaga wannan masifar ai ta isa ai. Saboda bala'in zama ana cinkoso, amma wallahi haka alhazanmu suke zuwa su je su kama. Akwai wani bawan Allah yana aiki a Dubai, idan kana so ka ga ɗan Najeriya yana kashe kuɗi to ka je Dubai, ka hau jirgin Dubai ka ga yadda 'yan Najeriya suke wasa da naira, suke wasa da dala. Najeriya ita ce daula, ita ce ƙasar da ake money laundering, ake tura dala daga nan Najeriya a tura Dubai. Wallahi malam buhu-buhu za ka ga ana ɗiban dala. Buhu, ka san yadda ka san buhun auduga ko buhun masara ko buhun gero ko? Dala fa, dala 100 fa naira 16,000 ne. So kwaya 10 za ka haɗa ka samu dala 1,000. Dala 1,000 nan shi ne zai baka wajen kuɗi naira 160 da wani abu, yanzu 162 ko 164. To haka ake ɗiban dalar nan buhu-buhu malam, ana kaita. Mu sai dai su tare kuɗin, su tatse mu, su tatse jininmu, su kai ƙasashen waje su yi masha'a da shi. Wani ya zo tafiya zai ɗauki matarsa, ya ɗauki ƙanwar matarsa, ya ɗauki ƙaninsa, wannan mai ɗan imani kenan fa, ya tattara ya biya musu kuɗin jirgi. Akwai mutumin da ya biya wa mutum 500, suka hau jirgi suka tafi. Za a je Turkiya, taki kenan, za a biya ta Malaysia, za a je Ingila, za a je Amerika, daga nan za a je Dubai a kalli 'yan matan Larabawa, a shiga ruwa a yi kallo, a hau jirgin ruwa. Sannan daga nan bayan an gama tsiyatakun sai a je a kurkure, kuma a je Makka a yi umra, daga nan kuma an samu imani sai a dawo gida. Bayina, tunda an gama yin tsiya ba dole a je a yi umra dan warware ba. to da yawa yawan masu kudin mu haka suke ana kashe kudi malam fiye da kike tsammani kuma wallahi ana kukan talauci ne a Najeriya amma masha Allah malam akwai masu kudi akwai masu kudi akwai kudi akwai daloli ba lissafi ne naira ba naira ba ta kai a lissafa ta ba dala ake lissafa sterling pound euro ake bugawa to amma abin tausayin ba sa iya fidda zakka kaga mutun ya tara wadannan miliyoyin kudi da miliyoyin daloli wallahi masallaci dai ba shi da shi a rayuwarsa masallaci daya wanda na hana ƙarya wanda yau zai ce a kiyama idan Allah ya tashe shi zai je ya tsaya gaban Allah cewa ya danyi wani abu wallahi bai ko Allah gana kan nan da ake bai da shi ba shi da islamiya ko kwaya daya da ya gina kuma masallacin unguwarsu kullun haka ake sallah ba wuta ba injin generator injin 10,000 din nan a zuba mai man 200-300 da za a tara ayi sallar magariba da isha'i ya gagara ga sunan duk masallatan nan da muke da su inji na kwarai ma babu inji na arziki inji na kirki wanda za a dan tayar a haska wa mutane ayi sallah a bar shi tsakanin magariba da isha'i mutane su ga haske ma babu ya gagara sai dai alfahari wajen auren mata duk inda aka ga yarinya mai haske a gari to wannan za a yi tarbibi akan ta a aure ta to Allah ya dafa asiri ku ji tsoron Allah ku bayar da zakka cikin abin da Allah ya baku kuma ku taimaki mabukata ku taimaki talakawa waɗannan talakawan su ne in kun mutu za su yi muku addu'a su ne kuma idan kun fito za su gaishe ku inda ba dan akwai talaka ba da mai kuɗi ba kowa bane ba amma da talakan nan ne ake ganewa ma kana da kuɗi wani ma baya shigowa gari sai dare yayi ya shigo yayi abinda zai yi kuma ya shigo da mota mai bakin gilas ba a ganin sa shi yana kallon ka amma kai ba za ka ganshi ba akwai wanda yake da mota mai gilas biyu idan yazo inda baya so a ganshi sai ya danna yayi tapping sai bakin gilas sai ya sama idan yazo inda yake so a ganshi a gaishe shi sai ya sauke bakin gilas sai ya kasa farin gilas sai ya sama duk akwai wadannan motocin ganewa ne ba ku yi to Allah mana mai kyau Allah ya rufa mana asiri to Allah ya ce ku bada zakka kuma wanda baya bada zakka zai gamu da tasku da damuwa Allah yana kwashi albarkar kudin da ba a bada zakka duk wanda yake noma baya cire zakka Allah yana kwashi albarkar sa zaka yi ta noman kana ta wahala kana ta tara kudin kuma ka kasa jin dadin kudin tunda muka tashi a garin nan muka ga kana noma amma har yanzu baka shiga layin masu kudi ba kuma ka bani ba tunda muka tashi a garin nan muka ga kana da shago kana zuwa kasuwa kana tara kudi kana da kadarori amma har yanzu rigar ka ba ta da kyau har yanzu gidanka ba iya cin abincin kirki har yanzu Allah bai cire maka talauci ba haka kuma zaka mutu baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka yi komai ba amma kai kuma za a kai ka gidan kyauta duk wani mai kuɗi da ya mutu ko mai mulki ko mai sarauta da ya mutu a ƙasar nan gidan kyauta ake kai shi ko ba haka bane makabarta ba kyauta bane ko akwai wanda yake biya kyauta amma shi ya ki ya bada na kyautan ayi sallah ya ki ya bada na kyauta ayi sallah ya ki ya bada na kyauta ayi aikin Allah a gina makarantu ya ki ba shi da niyya so shi yasa wani lokacin kudi suna da matsala wani mutum Ibnu Jamil sunansa yazo gurin Annabi ya ce ya manzon Allah amin addu'a in zama mai kudi Annabi ya ce anya zaka iya ko Ibnu Jamil yace ni dai a manzon dan jaraba zan iya yi Annabi ya roƙan masa ya ce Allah ya bashi kudi Allah ya ba Ibnu Jamil kudi ya tara kudi yana da dabbobi da yana zuwa sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi sun yawa dole sai koma wajen gari kaga daga nan jam'i ya mutu to dabbobi sun yawa dole ne mu garke a waje a cikin daji shekara ta kewayo masu karban zakka suka biyo gonarsa suka biyo gurin dabbobin sa Ibnu Jamil ba da zakka yace ba zan bayar ba to ya talaka kenan bai da shi daga baya samu to ruwa yake to Allah ya mana afuwa jama'a ka san wanda bai da kuɗi ya iya bayani haka masu kuɗin suke faɗa ka rabu da shi bai da kuɗi ne yanzu ka gani dinnan da kaga ina wannan sharhin saboda ba ni da kuɗi watakila ni ma da mai kuɗi ne da baki na ya ta'i ina haka suke faɗa wai wanda bai da kuɗi ya iya bayanin ba a bada zakka amma wanda yake da kuɗi baya iya bayanin kin bada zakka to muna fatan kada Allah ba mu kudin da bara'un ba da zakka ba kam eh ba su da amfani dan ko za su yi maka linzami ne zuwa wutar jahannama Allah ya tsare mu mu ji haram
inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha
wannan aya kuma Allah madaukin sarki yana mana bayani ne dangane da adadin watanni da Allah ya shimfida a bayan kasa wanda ake lissafi da su watanni na musulunci fa ba watanni na kafirci ba inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah lalle adadin watanni a wajen Allah tabaraka wa ta'ala watanni ne guda 12 akwai al-muharram akwai safar akwai rabi'ul awwal kaga guda uku muharram safar rabi'ul awwal akwai rabi'ul thani shine na hudu akwai jumadal ula akwai jumadal akhira akwai rajab akwai sha'ban akwai ramadan akwai shawwal akwai zulqaida akwai zulhajji wadannan sune watanni na musulunci guda 12 da Allah ya shimfida ake lissafi da su su Allah ya sani su kuma Allah yake lissafi da su kuma su musulmi ya kamata su rinka lissafa kwanakin su da watannin auren su da mu'amalolin su na yau da gobe ba ya zamanto an fifita lissafin wani Allah akan na Allah ba ka da ce January ka da ce February ka da ce March ka da ce April ka da duk sunan gumaka ne gaba daya su January su February wallahi duk gumaka ne malam kafirai suka sa su kuma suka zama a duniya su ake lissafi da su namu na musuluncin da Allah ya ambata manzon Allah ya ambata kuma aka watsa kashin su ba a lissafi da su to waɗannan dai sune watannin musulunci a haddace su a rike su al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada ula jumadal akhira kaga ba wahala muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada ula jumadal akhira sai kuma rajab sha'ban Rajab Sha'ban sai kuma Ramadan sai Shawwal sai Zulqa'da sai Zulhajj shikenan hadi hiya 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard malaman tafsiri suka ce takdirin zancen shine inna iddata shuhuri 'indallahi fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard lalle adadin watanni a littafin Allah yanda Allah ya rubuta tun lokacin da ya halicci samai da kasai tun fil azal watanni ne guda 12 ko kuma kace inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran maktuban fi kitabillah lalle adadin kwanaki ko adadin watanni a wajen Allah tabaraka wa ta'ala guda 12 ne waɗanda suna nan a rubuta su cikin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a rubuta yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan akwai guda 4 watanni ne masu alfarma da Rajab da Zulqa'da da Zulhajj da kuma al-Muharram waɗannan sune watanni masu alfarma me ma'ana watanni masu alfarma an hana ayyaki a cikin su an hana ai fada a cikin su duk fadan mutum ya hakuri kada ya fada a cikin waɗannan watanni da Rajab da Zulqa'da da Zulhajj da al-Muharram to me hikimar da ta sa aka ce waɗannan watanni ne masu alfarma ita Zulqa'da suka ce lokaci ne da mutane wato suke zama dan kimtsawa da shiryawan tafiya aikin haji an gane an je yaki an dawo dan da a lokacin jahiliya malam kusan kullun a cikin fada suke kamar yadda zamu zo mu karanta ayoyin nan gaba a lokacin jahiliya, lokacin da ba musulunci, mutane fada kawai wannan kabila ce ta fada da wannan. An ruwaito cewa an samu wata kabila da ta yi fada da yar uwarta shekara 40 suka yi suna fada akan kwankurciya. Dan wancan kabila ya je farauta ya samu itacen sa ya buge shekar wata kurciya, ashe ta dan wancan kabilan ne. Da yazo ya gani wannan shine dalilin fada kabilar shekara 40 ana tafafatawa saboda ba abun yi, ba musulunci, ba addini. Amma idan akwai addini, ai mutane suna shagaltuwa ne da ilimi, da ilmantarwa, da karatu, da neman ilimi, da da'awa. To idan an je an yi yaki an dawo, Zulkaida suna zama su huta dan su fuskanci aikin hajji, kuma tun a wancan lokacin ma dai suna zuwa su yi hajji irin nasu. To kaga shi yasa aka ce Zulkaida wata ce wani ne mai alfarma, sai Zulhajji shi kuma ana yin aikin hajji, wata ne da an shagaltu da hidindimin aikin hajji. To sai na uku shine Al-Muharram. Al-Muharram kuma wata ne da ake shagaltuwa a bar alhazai duniya gaba ɗaya, kowa ya koma ƙasar su. Har iya tsawon ƙarshen Muharram din zaka ga ana koma. Har yanzu din nan zaka ga alhazai wasu ba a gama kwashe su ba har zuwa cikin Al-Muharram din nan. Ana kwasar su. So to kaga waɗannan watannin kamar mutane sun shagaltu da wata ibada ta aikin hajji da tafiya da dawowa. Zulkaida, Zulhajji da kuma Muharram. To safar fa, wannan Rajab fa. Rajab kuma shine watan da mutane suke zuwa ziyarar ɗakin Allah Umra a cikin tsakiyar shekara, sai su zaɓi watan Rajab sai su rinka zuwa Umra. To saboda wannan tafiye-tafiye da ake a je ziyarar ɗakin Allah, a je Umra, shine aka ce kada a yi fada a cikin waɗannan watannin. To shine Allah ce minha arba'atun hurum. Waɗannan Allah ya mai da su watanni ne masu alfarma, kada a yi fada, kada a yi yaƙi a ciki, a yi haƙuri. Zalika dinul qayyim, wannan shine wato lissafi na ƙwarai, lissafi na daidai, kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa al-hisabul mustaqim, wannan shine lissafi na ƙwarai da aka lissafa muku, kuma wannan shine addini tsayayye wanda yake kira akan gaskiya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan wato watanni gabaki ɗaya. Wasu malamai suka ce fihinna ana nufin duk watannin nan da aka irga guda 12, kada ku zalunci kawukanku, ku daina fada, ba a san fada, ba a san yaƙe-yaƙe. Sannan wasu malaman kuma suka ce a'a, fala tazlimu fihinna anfusakum, waɗannan watanni guda hudu arba'atun hurum, waɗannan watanni na alfarma guda hudu kada ku zalunci kawukanku a ciki, ta hanyar aikata saƙon Allah da yin fada da juna da zaluntar juna da zubar da jini da ƙiyewa Allah da'a tabaraka wa ta'ala. Sai Allah madaukin sarki a nan gurin ya nuna mana fala tadlimu fi inna anfusakum, kaga doka, wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, ku yaki mushrikai kafirai da suke yaƙanku, waɗanda suke yaƙanku suke fada da ku, to kuma ku yaƙe su kurama kamar yadda suke yaƙar ku gabaki ɗaya, ku yaƙe su jami'an ammatan kamar yadda su ma suke yaƙar ku gaba ɗaya. Wa alamu, ku sani, annallaha ma'al muttaqin, lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu taqawa, yana tare da masu tsoron Allah. Kenan dai duk inda za a je a dawo, duk inda za a faɗi a tashi dai, Allah yana tare da masu taqawa, Allah yana tare da masu jin tsoron sa. To Allah ya samu a cikin su. Na'am malam.
Inna man nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.
نعم.
زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
تسأل الله يجيب هذا الجواب أكن وتنبيء تسوك في رأي دسكي. Shine annasi. Me ake nufi da annasi? Jinkirta wani abu. Wato idan suna yaki sai suka ci karo da ɗaya daga cikin watannin nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a yi fada a ciki, to ba za su daina yakin ba, sai su ce wannan haramcin da Allah ya haramta bari mu mu jinkirta shi ba za mu yi shi a wannan watan ba mana ba za mu aikata haramcin ba sai mu jinkirta mu tura shi gaba kamar misalin an ce gobe kar ka je makaranta kai kuma kana da abin da zaka yi kai a ra'ayinka a makaranta din gobe to sai ka ce kai din gobe zaka je makaranta gobe zaka je makaranta amma jibi sai ka ki zuwa makarantar amma yanzu a shari'a yaushe aka ce kar ka je makaranta gobe to amma tunda kana da wata harka kai na ra'ayinka da zaka yi gobe din a makaranta sai ka ki ka yadda da dokar da aka ce gobe kar ka je makarantar sai ka je makarantar kai abin da zaka yi sai ka ce bari ka bari sai jibi ka ki zuwa makarantar to haka kafirai suke idan Allah ya ce su yi abu kaza a lokaci kaza sai su ki su yi a lokacin da Allah ya ce su yi sai su bar shi iya lokacin da su suke so idan an ce a halatta abu kaza a lokaci kaza sai su ki su halatta shi a wannan lokacin sai su bari sai lokaci kaza sai su halatta to shine Allah yake bada labari innaman nasi'u ziyadatun fil kufri lalle jinkiri din nan wani kari ne cikin kafirci wasu malamai suka ce sun fassara shi da annasi'a fil bay'a me annasi'a fil bay' kamar bashi da ake bayarwa na ruwa a rinka jinkirin biyan kudi a ƙara riba akai shi ma wannan ana ce da shi annasi anan kamar yadda wasu malamai suke fada suka ce an sa Allahu fi ajalihi ana nufin ay akhara larabawa suka ce an sa Allahu fi ajalihi ay akhara Allahu fi ajalihi Allah ya mai jinkiri akan ajalin sa buhun shinkafa ne ana sai da shi naira 9400 to amma kai tunda ba za ka biya kudin yanzu ba za ka yi jinkiri shine annasi ba za ka biya kudi yanzu ba sai karshen wata za ka biya in an yi albashi to sai a ce kai za a sayar maka shi 10,000 to shi ma za ka iya dora shi innaman nasi'u ziyadatun fil kufri wannan kari din karin kafirci ne karin riba karin ruwa duk wanda aka kara masa kudi saboda wani kaya da ya saya bai biya akan lokaci ba aka yi mai kari to wannan ya zama riba riba haramun ne ce riba mu'amala da riba haramun ne yan kasuwa masu ba da riba ma'aikata gwamnati masu ba da riba da kuma sauran mutane da suke mu'amala da riba akwai hadari kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce Allah tabaraka wa ta'ala la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu Allah ya tsinewa Allah ya la'anci maciyin riba din mai cin riba sunan sa dinan ne a gurin Allah ba ni na faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa sako ya ishe maka da wanda aka ciyar da shi riba ya san riba ne kuma an debo ana loda masa yana ci har marubucin riba wanda shi yake amfani da alƙalamin sa yana rubuta riba kai ba shi ba har wanda yake ba da shaida akan riba dukan su fil ismi sawa laifin su daya wajen wato wajen sabo a gurin ubangiji aka ce mafi karancin riba da tafi kowace wato karancin zinubi a cikin babi babi na riba riba tana da babi babi yafi babi 70 kofa kofa ta riba hila hila dabaru da hikimomi na yan kasuwa da suke amfani da shi wajen riba tafi kofa 70 amma kofar da tafi kowace wato saukin zinubi ita ce kamar mutum yaje ya kwanta da mahaifiyar da ta haife shi kaga wannan zinubin zaka kwatanta shi to wannan shine mafi araha ko mafi saukin zinubi a cikin babin riba a ce mutum yana zuwa yana kwanciya da mahaifiyarsa to shi yasa Allah yake cewa alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله يكي تشوى الذين يأكلون الربا متيا ربا ما سمع عملا دربا كن جينا جدا دربا كن هم موتو چي دربا كن بود شاقنا دربا كن أبا متاني كن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس wallahi ba za su tashi a kiyama ba face za su tashi ne kamar ƴan maye wanda ya sha giya ya bugu ya fadi ya fasa bakin sa ya fada ya fasa hancin sa ya fada cikin kwata ya sha ruwan kwata duk yana ganin kawai lafiya lafiya ne haka maciya riba za su tashi a cikin maye ran tashi alkiyama me yasa Allah ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba saboda sun ce ai kasuwanci iri ɗaya ne da riba, dan me za a hana mu cin riba, me bambancin kasuwanci da riba? Allah ya ce ba ɗaya bane, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ya halatta yin kasuwanci, saye da sayarwa, dauki kaya ka je ka kasa a kasuwa ka dora riba, wannan halal ne, amma riba kuma haramun ce. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. duk wanda wa'azi yazo masa yaji wa'azi yace daga yau na daina cin riba, to shikenan abin da ya gabata shikenan Allah ya masa afwa. So mutane yana da kyau ku kiyaye cin riba. Cin riba fa Allah cewa yayi fa macin riba fa ya shirye shirin yaki da Allah da manzon Allah. fa zanu bi harbin min Allah wa rasulihi. Maciya riba ku shirye shirin yaki da Allah da manzon Allah. Kai yanzu kai sai kai fada da Allah da manzon Allah, amma mutane suna nan suna mu'amala da riba a cikin garin nan dewa. Riba ta zama yadda ka san yanda ake cin masara haka ake cin riba. Yanda ake zuwa wani shinkafa mutane sun mai da riba nan halal, wallahi ko ka ci dewa ko ka ci kadan, wallahi ko malami ya ma wazi ko bai ma wazi ba, riba kan haramun 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 ne ga ayoyin ta cikin Bakara da sauran ayoyi cikin Alkur'ani, ba a shafe ayoyin ba. Mu'amala da ruwa, yanzu mutum zai je banki ya karbo kawai bashi ba ruwansa, ko tunanin ma Allah ya haramta bai damu ba kawai, ko da larura ko ba larura kullun zai je. So yana da kyau mutane duk abin da mutum zai kaga wannan cikin, wallahi har duniya ta tashi ba a daina dora masa, ko dai a dora masa haram ko a dora masa halal. Idan ka dora wa cikin ka halal insha Allah aljanna, in kuka cika cikin ka da haram kai tumbi insha Allah huta. kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi. Manzo Allah ya ce duk naman da ta ginu, duk tsoka da ya ginu da haram, wuta ita ta fi cancanta ta cinye wannan nama din. To wasu malamai sun fassara inna wan nasi'u ziyadatun fil kufri, kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa, yace wa minhun nasi'a fil bay'a, jinkiri dora kudin ruwa da riba a cikin kasuwanci. Sai mutum ya je ya siyo mashina kawai sai raba mutane riba, ko mutum ya je ya siyo motoci sai raba mutane riba, ko a je a siyo motoci ko mashina a local government ko state government, gwamnati ita ya kamata ta taimakawa bayan Allah talakawa, ba ta dora musu ruwa ba. Inda aka ci gaba zuwa aiki a je a siyo baburan, sai a siyo babur kaman guda 500, mashin 500 ana sayar da shi a kamfani 60,000. gwamnati daman taimakon al'umma take, sai ku ba wa mutane, in ba ku taimake su ba ku ba su a 60,000 din, ku ce su biya a shekara ɗaya shekara biyu an taimaka musu. Amma an je an siyo shi 60,000, kuma an zo an sayar wa bayan Allah ma'aikata gwamnati an sayar musu 120,000, an ce su biya a shekara, ba taimako ba ne wannan, cutarwa ne, kun taimaka musu kun halakar da su ne. Ina kira ga hukumomi musamman waɗanda suke da hannu suke da iko, ni na sani a Kano muna da local government da yawa, da wasu chairman sun local government sun yi kokari sun tabbatar da wannan, sai su je su siyo sai su raba wa ma'aikata, ba sa dora musu kokobo, ko a siyo babura a caba din nan a ba wa mutane, ba a dora musu kokobo a ce ku biya a hankali, taimako kenan. Amma wani ya zo ya siye shi, ni na ga mutumin da ya je karɓi babur ɗin 60,000 ya karɓe shi a 120,000, yana karɓansa a 60,000 ɗin nan ya bugar da shi 70,000 kuɗin hannu. Wannan fa an masa mutunci, an saye shi da tsada kenan. Akwai wanda ya saye da shi 55,000 kuɗi hannu, wannan 55,000 ɗin ya je ya sayo gero ya sayo dawa ya zuba a gidansa ya dan fara jalabtawa. Wallahi malam ka san nawa yake jira albashinsa a wata idan ya zo? 200 naira. 200 nace in banda mai ta ba me kai ka karbi 200 ka hakura ma 200. Wannan ni da shi muke magana, karka dauka wani ne ya bani riwaya. So yanzu babur din da ya karba dan a taimake shi ya je ya sayar da shi, ga masifar riba, ga saban Allah, ga kuma bashi a kansa. So muna kira ga masu hali, ku taimaki al'umma, ku agaza musu, ba wai a je a debo a zo a loda musu a tsananta musu ba, ko a dauko taki a zo ana sai da shi naira 1,000 ko kuma 500 ko 300 a zo a bawa mutum shi a matsayin bashi, sai an ninka masa kudin shi ma dai in ka je kai shukar dai ka je kai, Allah zai kwashi albarkan dan da riba kai, wanda ma ka hakura kai ka je ka lalmi kashin awaki kurin ka zuba kai tawakkali ga Allah. innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, lalle jinkiri da dora riba a cikin kasuwanci haramun ne ga wannan fassara kenan. Wasu kuma malamai suka ce ana nufin annasi'u abinda su kafirai suke yi na jinkirta hukuncin Ubangiji, in Allah ya haramta abu kaza a wannan wata sai su dora shi gaba su kisa haramta a wannan, ko in ya halatta a wannan sai su dora shi gaba su kisa haramta su halatta a wannan. Galiban rayuwar Larabawa a da farauta ne da kuma yaki, rayuwar su galiban suna daji suna farauta sai kuma yaki, fada da kabilu, kabilar kaza tana fada da kaza, suna da matukar gaba da kiyayya a tsakanin su, ba su samu haduwar kai ba sai da Allah turo manzon Allah, wa alafa baina qulubihim, ya hada tsakanin zukatan su. Allah ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum, ba da zaka ciyar da abin da ke bayan kasa gabaki daya, wallahi ba zaka iya hada zukatan su ba, sai dai mu ne muka hada maka zukatan su. Da musulunci yazo sai ya hana su yaki, sai ya hana su fada, sai ya hana su gaba. So Imrul Qais, in kuna karanta tarihin su, aje a shagiya mata su zo su yi rawa a gaban su. Aka bashi labari bara wata rana ya shagiya ya koshi yana cikin shan giya yana cikin barasa, sai aka ce ai an kai farmaki gidansu, an kashe babansa, an kashe wane ne, ko ana kai farmaki wa danginsu da yan uwansa. Sai ce al yawma khamrun wa gadan amrun, yau dai zamu ɗebi giya mu sha, inji Imrul Qais, gobe kuma akwai lamari, akwai fada, akwai fada. Haka in ka karanta yaƙuƙukan su na Larabawa da lokacin jahiliya, abin ba kyau kazantar ta yi yawa, amma zuwan musulunci sai ya kawo assalama, ya kawo zaman lafiya, ya kawo kwanciyar hankali. Ina faɗin wannan saboda mutanen da suka munanawa addinin musulunci fahimta, suke ganin cewa addinin musulunci shine addinin da ya kawo rashin zaman lafiya, ko addinin musulunci shine addinin da ya kawo fada. To yanzu ga tarihin duniya, da da babu musuluncin ake fada, ake yaki, ake gaba da juna tsakanin kamar kace Fulani da Hausawa, ko kace Yarbawa da Terawa, ko kace tsakanin ƴan Ibo da ƴan Jukun da ƴan wane ne, irin wannan kabila din, ai ta fada, ai ta yaki da juna shekara da shekaru. Da musulunci yazo yace gaba ɗaya wannan abun bai da kyau, a zo a zauna lafiya a haɗu. Shi yasa dan a samu haɗin kai, kada ai fada, kada a yaƙi, kada a tada hankali. Addinin musulunci ba addinin fada da tada hankali bane. Shi yasa aka ce mu kalli Ka'aba guda daya, duk duniya gaba daya mu hada kanmu musulmi, mu zamanto alƙibla daya muke kallo duk duniya gaba daya, sai aka hada mu a littafi guda daya dan a samu zaman lafiya, shine alƙur'ani. Babu ra'ayin wani dan adam a ciki duk duniya gaba daya, sai aka ce mana annabin mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabin ƙarshen zamani, shine cikamakin annabawa, wa imamul mursalina. Aka ce mai sallah iri daya, sallar dan China da dan America da dan Ghana da dan Chadi da dan Kamaru da dan Nigeria da dan Saudiya da dan Kuwait da dan Misra da dan Togo da dan wane ne, duk sallar mu iri daya ne, ba bambanci. Haka suke asuba, haka muke asuba, haka suke magariba, haka muke yi, haka suke isha, haka muke isha. Ashe musulunci yazo da afis kenan, da salama da zaman lafiya, a samu hadin kai. Ba addini ne na rikici ba, amma an samu makiya addini, suna nan suna ta rubutu suna bata musulunci. Har wani mutumin da Allah ya kwashe masa albarka, yana da sifa irin na ƴan wuta, wai ya fito yake faɗa, yake rubutu a jarida, yana cewa wai duk tashi hankalin da ake ciki a Najeriya nan ba abin da ya jawo sai musulunci da musulmai. Ka duba irin wannan magana, in banda jahili, wanda yake jahilin ma bai san cewa shi jahili ba, ai bai kamata mutum ya faɗi wannan ba, wanda ya san tarihi yayi karatu. Yanzu kaga waɗannan mutanen fada suke, rigima suke, jayayya suke, amma Allah ya hada tsakanin su, suka zama ƴan uwan juna. Kaga mutum subhanallahi yana kaunar dan uwansa a musulunci, ba dan uwansa na jini ba, subhanallahi ya bada ransa dan ya taimaki dan uwansa. In banda addinin musulunci ba, wani addini ne yake da sacrifice irin da musulunci? Babu. Yanzu ba gashi muna zaune gabaki ɗaya mu mun hadu muna sauraron mutum ɗaya ba, yanzu wannan ba salama bane, ba zaman lafiya bane, ba haɗin kai bane ba. Yanzu duk masallatan mu, ina ce in mun zo duk sai mu wuce mu tura mu 200, sai mu tsaya a bayan liman ɗaya yana sallah muna sauraron sa. Wannan ba salama bane, ba zaman lafiya bane ba. Salama ne, zaman lafiya ne. Kuma aka ce duk abin da za mu yi sai mun jira umarni. Allah ne ya ce mu yi, Allah ne ya ce kar mu yi, bara mu yi ba. Annabi ya ce mu yi, annabi bai ce mu yi ba, za mu yi ba. Hadha huwa al-islam, wannan shine musulunci, addinin da yake tafiya akan tsari, addinin da yake tafiya akan doka, addinin da yake tafiya akan sanin ya kamata da mutunta juna, da mutunta masu addinai. to sai al'ada su zamanto suna farauta suna yake yake to sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa doka akwai watanni da aka ce a daina yin fada a ciki ka duba dan a rage musu yin fada sai wannan abin yayi tsanani a gare su a jera musu watanni wajen guda uku ko hudu a ce waɗannan watanni ba a yi rubbama waqa'at lahum farbun fi ba'd al-ashhur al-hurum sau da yawa akan samu yaki yazo musu suna da yakin su duka saba suna yi a cikin watannin nan masu albarma sai su ce su gaskiya ba za su daina yakin nan ba sai sun yi fa nasau sai su jinkirta haramcin da aka dora musu sai su jinkirta ay akharu tahrim zalika shahr ila shahr al-akhar ila shahr akhar wannan haramcin sai su jinkirta shi har zuwa wata na gaba kamar yadda suke jinkirta haramcin tahrim al-muharram ila safar idan akwai haramci a cikin al-muharram sai su daga su mai da shi safar fa yuharrimuna safar wa yastahilluna al-muharram sai su haramta safar su halatta al-muharram idan sun yi buka in sun bukaci zuwa jinkirta safar sai shi ma su jinkirta shi zuwa garabi al-awwal haka da dai shahar ba'da shahar har sai da wannan haramci ya zagaya iya tsawon watannin shekara gabaki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa hadisi yake cewa innaz zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 shahran lalle zamani ya juyo kamar yadda Allah ya halicci samai da ƙasai wa a shekara dai gaba daya al-safin musulunci shekara gaba daya wata 12 ne daga cikin watanni 12 din nan annabi yana dada karfafawa minha arba'atul hurum guda hudu watanni ne masu alfarma salatun mutawaliyat guda uku a jere suke zulqa'ida zulhajj da muharram wa rajab mudar alladhi baina jumada wa sha'ban sai kuma watan rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban manzo Allah ya ce ayu shahrin hadha ya ku sahabbai wani wata ne wannan suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai suka shiru suka ce fadananna annahu sayusammihi bighairi ismihi muna tsammanin annabi zai ambaci wannan wata da wani suna manzo Allah ya ce alaysa zulhijja yanzu wannan watan ba shine watan zulhajji watan da ake aikin hajji ba kulna bala muka ce eh ya rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa ayu baladin hadha wannan wani gari ne wannan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah shi ya bar wa kan sani muka yi shiru har sai da muka zaci annabi zai faɗi sunan wani garin ba makka ba sai manzo Allah ya ce alaysal baladul haram yanzu wannan ba gari ne mai alfarma ba suka ce eh kware ya manzo Allah shine sai manzo Allah ya ce ayu yawmin hadha wannan ranar da muke ciki wace rana ce suka ce Allah shi ya bar wa kansa sani muka yi shiru har sai da muka zaci cewa annabi zai ambaci sunan wata ranar ba wannan ba sai manzo Allah ya ce alaysa yawmun nahr yau ba ranar sallah bane ba kudu bace da musu ranar sallah yake ga musu wannan maganganu manzo Allah ya ce to jama'a ku ji sakon musulunci a ranar idi da yazo yin kudu ba yake ga musu wannan yace fa inna jima'akum wa amwalakum da jininku da dukiyarku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha jini haramun ne zubar da jini a addini zubar da jini ka je ka kashe mutum bai ji ba bai gani ba haramun ne fa inna dima'akum jininku haramun ne yan sai wani yazo ya ce addinin musulunci shine addinin dan ta'adda wannan shine sakon annan Muhammadu wa amwalakum dukiyaku haramun ne waje ya je fasa shagon wani ya debi kudin wani haramun ne wani ya tsare wani ya karbi kudin shi wa aradakum mutunci kada wani ya ci mutuncin wani kada wani ya zage wani kada wani ya zargi wani kada ya bata image din wani haramun alaikum haram ne kar ku yi wannan kamar yadda yau din nan Allah ya haramta muku wannan rana fi baladikum hadha a wannan gari naku fi shaharikum hadha a wannan wata naku yace wasatalqauna rabbakum fayasalukum an a'malikum ina shaida muku za ku haɗu da ubangijinku kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku akan duk ayyukan da kuke aikatawa ala fala tarji'u ba'di dullala annabi ya sake bada sako yace ku saurara kada ba ku dawo bayana kuna batattu dullala batattu kumbatar kamar ya yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana saran sashin ku yana kashe sashi kuna kashe junanku kada ku yi haka annabi ya faɗa ga hadisin nan ala yuballighu shahid al-ghaib, wanda yake nan ya gaya wanda baya nan. Fala'alla ba'da man yablughu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu, la'alla wanda labarin zai je masa sai yafi kiyaye zancen sama da wanda ma ya ji shi yanzu. Ala hal ballaghtu, ala ku saurara na isar da sakon Allah. Suka ce ka isar ya manzo Allah. Ala ku saurara, hal ballaghtu, na isar da sakon Allah ko ban isar ba? Suka ce ka isar. Ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة
Allah madaukin sarki yake cewa ya ku wadanda kuka yi imani, me yasa idan an kiraye ku ku fito saboda Allah dan ku yi yaki saboda Allah ku taimaki addinin Allah, isaqaltum ilal ardi, sai ku yi nauyi a bayan ƙasa sai ku ki ku fita ku taimaka wa addinin Allah. Raditum bil hayati dunya min al akhirah, yanzu kun fi yadda ne da rayuwar duniya sama da rayuwar lahira. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. رأي الدنيا فإنك قتن تاتد لاهرة باكوم يبتش والله كدنش. رأي الدنيا باكوم يبتش كدنش. وانا آيات سوكني أكن يأكن تبوكا. دا الله يزابر دا سابي چوا سبتس ركا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم زوا يأكن تبوكا. بايا منزان الله يدعو دا طائف. Allah ya umarce shi ya kama hanya ya tafi ya je ya yaƙi Rumawa. A lokacin mutane suna cikin wahala ga tsananin zafin rana, gashi kuma lokacin amfanin gona yayi ba a je aka ciccire ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk lokacin da zai tafi yaƙi yana badda bami sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Ya tafi wannan yaƙi na Tabuka cikin tsananin zafin rana, ga tafiya mai nisa, ga fuskantar abokanan gaba masu tarin yawa. Musulmai dai suka ga ba abun da ya saura gare su illa su shirya su ba Annabi su taimaka masa. Wasu daga cikin su wannan fitar ta yi musu tsanani, suka kai gaskiya ba za su sake fita ba. Wata saƙalu sai suka yi nauyi a bayan ƙasa sai suka ki su fita. To shine Allah ya ce yaya dan an ce ku fito ku taimaki Annabi kuma za ku yi nauyi ku ki ku fita? Rayuwar duniya ita kuka zaba akan lahira, to wallahi in ka hada duniya da lahira ba komai bace. Wannan aya kamar tana nuna cewa duk wanda ya rungumi duniya ya bar lahira, to ya bata wa kansa lokaci, dan ku lahira dan ku duniyar ba komai bace. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, da a ce duniya ta kai matsayin fuffuken sauro a wajen Allah, wallahi da bai ba wa kafiri makwarwar ruwa guda daya sha ba. Duniya ba komai bace a wajen Allah. Ali bin Abi Talib yace ya duniya wurri ghairi, ya ke duniya ki rudu wani ba ni ba, ni dai nafi karfin ki, inji Ali. Yanzu ni da kai mun isa mu faɗi wannan? A'a, ai da mu ake fafatawa ake gudu wajen neman ta. Wani yana ya ke halal ya ke haram, wani yace kai wallahi ko haram din ne ma mu a ba mu, inji shi fa da fada. Allah ya kiyaye. So ku taimaki addinin Allah, ku agazawa addinin Allah, kada ku fifita rayuwar duniya akan lahira. Alamar fifita rayuwar duniya akan lahira shine kaga mutum baya son mutuwa sannan baya son aikin Allah. Ka duba tsiyafa, shi bai son mutuwa kuma bai so ya aikin Allah. Aida sai kai aikin Allah. Kana aikin Allah kana kin mutuwa, to da dan dama dama, amma ba aikin Allah kuma ba son mutuwa. Wani baya so ambata masa mutuwa, da ambaci mutuwa yana shiga cikin damuwa da tashin hankali. Allah ya rufa mana asiri. Zamu dakata anan saboda lokaci, akwai tambayoyi. Abinda muka faɗa daidai, muna roƙon Allah ya bamu lada. Wanda muka yi da kuskure ko tuta mu harshe, muna roƙon afuwar Ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kodin da ne wannan mai da jama'a da sabon baraka da
dalilan da kadir sai a bari sai goma karshe insha Allah ka aje tambaye sai ka sai mai bayani akan insha Allah
kuma
da ta ana bi na bashi inda rai lafiya na'am yana daga cikin alama ta balaga kamar yadda muka bayani fitar mani cewa khurujul mani bi lazzatin ba alal itlaq bane ba wai sai da jin dadi mani yake fita ba in ka ci uban duka ma zaka yafar da mani kware da gaske duka in aka ma shegen duka kada ku zaka yafar da mani so wadannan malaman fikihu suna bayanin mani yana fita da jin dadi ne bisa ga al'ada majority fitan mani ko ba haka bane tsorata in mutum ya tsorata ya firgita wani abu ban tsoro zai iya fadda mani akwai wanda in ya hau kan doki dinanar da ya hau kan doki sai ya yi wankan janaba akwai wanda in ya hau jirgin sama ya sauka sai ya yi wankan janaba so wannan magana cewa mani yana fita ne da jin dadi kadai ba haka bane yana iya fita da jin dadi yana iya fita da wahala so dan kaga ya fito sai ka duba me alama na mani din ya cika alamomin sa ka san akwai maziyi da yake fitowa shi kuma bai kai mani kauri ba to sai ka duba in dai mani ne shi yana fada ne da babbar sha'awa kamar yadda suke fada malaman fikihu Allah musu rahama to sai ka duba yana da kauri yana da wannan sifofi da aka fada shikenan sai ka je kai wanka wannan shine abin da yafi inganci wallahi alam na'am idan mutum yana yin kasaru sai aka ce ya wuce yau mutane lemanci ba laifi zai iya juyowa ya ce jama'a ku cika sallah ni zan yi kasaru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kamar misalin kana yin limanci kana jan mutanen da akwai masu cika sallah sai ka ce jama'a ni kasaru nake raka'a biyu zan yi sai ku cika dan babu ba mamaki wani zai rude kai biyun shi ma yayi biyu ya zaman sa kuma yana nan lafiya kalau zaman gari yake saboda tsabar rudu ka san an shiga sallah ma lokacin mantawa ake wani sai yayi biyun wallahi sallama ya dirshin ya zaman sa abun sa ba abin da ya dame shi to sai ka gaya masa ka ce ya cika sallah wannan ba laifi bane kuma duk lokacin da mutum yake yin kasaru aka shugabantar da shi ya limanci to sai mutane kasaru su kuma su cika sallah idan kuma ba shi ya bi in kuma ba shi yayi wa mutane limanci ba to shi ya bi kenan to sai ya cika sallah akwai wata fatawa da take yawo ba ta da kyau fatawa ce mara karfi wai idan mutum wai yana kasaru wai sai ya je masallacin da ake cika sallah wai in yayi raka'a biyu wai sai ya zauna wai sai ya ta jira wai sai har in liman ya zo ya sallama wai sai ya sallama wai tare da liman wannan tambayar wannan fatawa ta kare da wai ba haka bane ba daidai bane kuskure ne duk wanda ya bi mai cika sallah sai ya cika shine sunna akwai kuma wadanda suke bada fatawa wai idan ka bi mai cika sallah kurin kai kasar kake kai biyun ka kai sallama duk wanda ya riga limamin su sallama bai da sallah so zaman lafiya ka kawai ka cika sallah ina fata ana fahimta sai ka cika sallah shikenan kuma zance mafi inganci kasaru ba ta da kwanaki kididdigaggu da aka iyakance sabanin wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan malaman fikihu suka ce daga kwana hudu ne zaka cika sallah to amma a riwaya an samu manzon Allah yayi wata guda yana kasaru wata guda cur akwai riwaya da aka samu salafus salih sun yi wata uku suna kasaru so duk wanda ya tafiya yana kan tafiya gobe zai dawo jibi zai dawo yau zai dawo ya tafi business din sa ya tafi kasuwanci ya tafi menene to kaga zai ta kasaru ku karanta a tarihi annabi ba ya je aikin hajji daga Madina ba kwana nawa yayi kwana uku yayi kwana hudu yayi aikin hajji duka aikin hajji kwana hudu ne a so duk kwanakin da annabi yayi ai kasaru yake so ashe ya halatta mutum yayi kasaru sama da kwana hudu sai dai idan mutum yace iya kwana hudun zai ya sauran ya cika sallah shikenan babu laifi amma dai wanda yayi ba za a ce bai da sallah ba wanda yayi ba za a ce wai da sallah ba. So yana da kyau mu dan fada da karatu da bincike mu rinka gane sauran mazhabobin, kada mutun ya zo ya rinkumo wata mazhaba guda daya ta fada da mutane akan ta alhali kuma wata kila ma ba ita ce mazhaba mai karfi ba. Na'am.
Saboda kullum lokacin zaman da take da tambayoyi da amma ta Allah akwai sanarwar ka na haka. Wadannan suka ce asalamu alaikum. Cibiyar da